الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A wannan yammaci mai albarka na ranar Juma'a, ɗaya ga wata ko biyu, ɗaya ga watan Jumadal Ula, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1428, wanda kuma shi ya yi daidai da 18 ga watan biyar miladiya ta 2007 a tafsirin suratul Tur. Kafin mu shiga tafsiri, akwai tambayoyi da aka rubuta a wancan satin da ba mu samu damar amsa su ba, za mu amsa su sannan kuma mu shiga tafsirin ayoyin da muka saurari karatunsu a yanzu. Wannan yana cewa Al-Qur'ani an ce sifa ce daga sifar Allah, kuma rantsuwa da shi kamar rantsuwa ne da Allah. Shin yaya abin yake don Allah? Babu shakka Al-Qur'ani maganar Allah ce, maganar Allah kuma sifa ce daga cikin sifofinsa. Sifar Ubangiji ana rantsuwa da ita kamar yadda ake rantsuwa da sunan Ubangiji. Wala Allah, abinda ya sa ya wannan tambaya a cikin karatunmu na satin da ya wuce, na yi tuntuɓin harshe na faɗi littattafan da Allah ya saukar cikin jerin gwanin abubuwan da na ce bai halatta a yi rantsuwa da su ba. Daga baya ake faɗakar da ni cewa na faɗi wannan, to shi ne watakila ya rubuto wannan tambaya. Littattafan Allah gaba ɗaya wanda ya saukar magana ce tashi, maganarsa sifarsa ce, duk sifofinsa kuma ya halatta a yi rantsuwa da su, domin rantsuwa da sifofinsa kamar rantsuwa ne da sunayensa. Saboda haka za a iya yin rantsuwa da Al-Qur'ani a matsayinsa na magana ce ta Ubangiji. Tambaya ta wannan kuma yana tambaya, yana cewa shin annabi Adam annabi ne ko manzo? Annabi Adam annabi ne, farkon manzo da Allah maɗaukakin sarki ya aiko zuwa wannan duniya tamu shi ne annabi Nuhu alaihi salam, shi ne awwalur rusul. Haka ya tabbata a cikin Sahih Muslim, hadisin shafa'a, dogon hadisin nan, a ciki annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da yake labarta mana irin yadda mutane za su ɗimauce ranar gobe kiyama, suna neman a cece su a kai su gaba ga Ubangiji don ya yi musu hisabi, kowa ya san matsayinsa. To a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana ثم يأتون نوحا فيقولون أنت أول الرسل إلى الأرض سيسو زوغا النبي نوح سيسو تشي كيني فرقا منزود ألا يأيكو دنيا شيكاغا النبي نوح عليه السلام شيني فرقا منزود ألا يأيكو ونن دنيا تاو النبي آدم annabi ne mukallam kamar yadda yazo a hadisi annabi ne daga cikin annabawan da Allah yayi magana da su ba tare da shamaki ba kamar yadda yayi magana da annabi Musa alaihi salam kamar yadda yayi magana da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama to haka shi ma annabi Adam Allah yayi magana da shi ba tare da shamaki wato ba ta hanyar wahayi ba ba ta hanyar mala'ika ba ya tabbata cikin sunan Tirmidhi hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yarda yake cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce yayin da Allah madaukakin sarki ya halicci Adam lamma khalaqa Allah subhanahu wa ta'ala Adam wa nafakha fihi min ruhihi hamida atasa fa hamida Allah fa qala lahu rabbul izza yarhamuka Allah yayin da Allah madaukakin sarki ya halicci annabi Adam a matsayin jiki sannan kuma ya hura masa rai sai annabi Adam yayi atishawa yace alhamdulillah haka Allah ya kinsa masa a wannan lokaci sai Allah madaukakin sarki yace da shi yarhamuka Allah sannan sai ya umarce shi da yaje ga wasu mala'iku da suke can zaune yace yaje yace musu assalamu alaikum annabi Adam yaje yace musu assalamu alaikum suka ce wa alaikas salam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah madaukakin sarki yace wa annabi Adam to wannan ita ce gaisuwarka da kai da zurriyarka hadhihi tahiyyatuka wa tahiyyatu zurriyyatika min ba'dik wannan ita ce gaisuwar da za ku ringa gaishe da junanku da ita kai da zurriyarka gaba daya sannan da ya dawo ubangiji ya nuna masa hannayensa masu ɗaukaka guda biyu a jimke ya dahu maqbudatani fa qala ikhtar ayyatuhuma shi'ta Allah ya ce zabi daga cikin waɗannan hannaye guda biyu zabi ɗaya fa qala ikhtartu liyamina wa kilta yada Allah subhanahu wa ta'ala yaminun karim to sai ce ya zabi na dama hannayen ubangiji gaba ɗaya na dama ne kuma masu karamci sai ubangiji fa basata rabbul izzati yadahu fa idza fihi adam wa zurriyatu shikenan sai ubangiji ya shimfida hannunsa sai ga annabi adam shi da zurriyarsa kowanne ɗaya daga cikin zurriyar annabi adam an rubuta yawan shekarun da zai yi a duniya tsakankanin idanunsa guda biyu kowa an rubuta shekarun da zai yi a wannan duniya a wannan rayuwa to shi ne sai annabi Adam yake tambaya man haula waɗannan kuma su waye Allah ya ce haula izurriyatuk maktubun baina aynai kullin minhum umruhu kowane daga cikin su an rubuta shekarun da zai yi tsakankanin idanunsa biyu فإذا برجل أضواؤهم أو من أضوائهم سي النبي آدم دقى تكي سي يقوان متمي حسكي ياكو كوان صوران حسكي كوكو ينا دقى تكي وانا دسوك بحسكي سي يتي وننبا سي أن الله مدوك كين سريكي يتي مسا ونن تنكني النبي داود an rubuta masa shekaru 40 zai yi a duniya sai annabi Adam alaihi salam ya ce to daga cikin shekaru 1000 ni da aka rubuta min zan yi a kara masa shekara 60 ta zama 100 sai aka ebi shekara 60 daga cikin shekarun annabi Adam aka kara wa annabi Daud wannan tasa Ibn Taymiya alaihi rahmatullahi yake cewa akwai munasaba tsakanin annabi Adam da annabi Dawud shi yasa Allah ya jefa soyayyar annabi Dawud a cikin zuciyar annabi Adam tun farkon karo shi yasa zamu ga su biyu dinnan su Allah ya kirawo su cikin annabawa da sunan khalifa inni ja'ilun fil ardi khalifa, a kisar annabi Adam alayhi salam. Sannan kuma yace ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nasi bil haqqi wa la tattabi' al hawa fayudillaka an sabilillah. Ya ambace annabi Dawud da shi ma ya ambace shi da suna ko da sifa ta khalifanci. To lokacin da Allah madaukakin sarki ya sauko da annabi Adam wannan doran duniya tamu, ya cinye shekarunsa 940, sai mala'ikan mutuwa ya zo ɗaukar ransa. Annabi Adam ya ce, ta'ajjalta ya malakul maut, ai ka yi gaggawa, shekara 1000 aka rubuta min, yanzu saurana shekara 60. Mala'ikan mutuwa ya ce, Annabi Adam ba ka yi kyautar shekara 60 daga ciki ba. Fajahadat zurriyatu fanasiyat zurriyatu. Manzo Allah ya ce daga nan sai Annabi Adam ya yi runtu, daga nan aka fara zurriyarsa ta kuma suka gaji runtu. Fanasiyat zurriyatu, sai ya manta abin da ya faru a baya, zurriyarsa su ma sai suka manta. wa min yawmi idhin umira bil kitabi wash shuhud, tun daga ranar nan aka ce, to duk inda aka samu kulluwar yarjejeniya tsakanin bangarori biyu, to a rubuta kuma a kafa shaida. To wannan hadisi yana nuna cewa shi Annabi Adam yana daga cikin waɗanda Allah ya magana da su ba ta hanyar wahayi ba, ba ta hanyar mala'ika ba. Haka Annabi Adam annabi ne mukallaf, farkon manzannin da Allah madaukakin sarki ya fara turowa a wannan ban ƙasa, a wannan rayuwa, shine Annabi Nuhu alaihi salam. Sannan kuma yana cewa shin meye matsayin saukar alqur'ani dan wata bukata? Idan mutum yana da wata bukata ya karanta alqur'ani a matsayin ibada, ya roki Allah da wannan ibadar da yayi ya halatta. Domin haka yazo cikin hadisin Tirmizi wanda Imran ibn Husayn ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana cewa iqra'ul qur'ana was'alullah bihi, ku karanta alqur'ani ku roki Allah da wannan karatun ko da shi alqur'ani. Ashe ana karanta alqur'ani a roki Allah, da sannu wasu mutane za su zo bayan ku, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wai sai yati aqwamun yaqra'una alqur'ana thumma yas'aluna an-nas bi, za a samu masu zuwa suna karantun qur'ani kuma suna neman mutane su biya su ladan karatun da suka yi. Kun ga yanzu abinda muke gani kenan, ana karanta qur'ani a matsayin ibada, ibada tana buƙatar ikhlasi, kayi ta dan Allah, duk abinda kuma kai ibada da shi dan Allah kana iya yin tawassuli da shi, Allah madaukakin sarki ya biya maka bukatarka. Amma a shardanta cewa sai an sauki, a shardanta cewa sai an sai sauka daga farko zuwa ƙarshe, har ma a dinga ganin cewa ko bukatar ba za ta biya ba sai an yi haka din, wannan bid'a ce. Ka karanta Qur'ani bakin gwargwadon abinda Allah madaukakin sarki ya baka damar karantawa, ko kai kadai ne a masallaci, a kasuwa, ko a ɗakinka, ba sharaɗi bane sai an yi gangami, ba sharaɗi bane sai an rarraba a tsakankani kowa ya karanta wani abu. Wannan itikadi shi yake jawowa har ana karanta Qur'ani ba bisa haƙƙinsa ba, ba a bashi haƙƙinsa wajen karatu. Dole ne a kiyaye haƙƙin alqur'ani shi kansa, in har ana so a roki Allah da shi. To kasancewar an nuna wa jama'a cewa ai sai sun sauke ne, wataƙila biya su buƙatar su zata biya, to sai a yi ce, to a yi gangami don ka a sha wahala, a yi taron dangi ta yadda a cikin minti 30 ai an gama sauka. To ai a nan kowa abinda ya karanta da shi za a yi masa lissafi, ba wai tarawa za a yi a yi lissafin gaba ɗaya ba. Don haka kowa da abin da ya karanta za a yi masa lissafi, don haka kowa da addu'ar da ya yi gwargwadon karatun da ya gwargwadon kuma abinda za a lissafa na addu'ar da ya tawassuli da ita, kaga kenan an yi ba a yi ba. Kuma ba duk wanda ya karanta alkur'anin ba ne ai idan ya yi addu'ar za a karba. Ta yiwu a cikinku mutum ɗaya ne wala Allah, Allah ya rubuta ijabar a bakinsa, sauran duk sun karanta amma Allah ya dubi cewa ba sa daga cikin waɗanda suka cancanci amsa addu'arsu, to ka san su da suka karanta na alkur'ani shi kuma sai me? Kaga kenan bai shigo cikin saukarka ba, bai shigo cikin abin da kai tawassuli da shi don neman biyan bukatarka ba. Kuma ba sai an kira mutum ba, ai ita ibada idan za a yi tawassuli da ita, ko ka nemi wani ya yi maka addu'a, shi kuma yake ganin bari ya yi ibada dan ya yi maka tawassuli da wannan ibadar, ba sai ka gayyace shi masallacinka ba, ba sai ka gayyace shi umara ba, sai ka ce da shi ya yi maka addu'a, shi kuma ya san hanyar da zai biye maka addu'a. Zai maka addu'a da karatun alkur'ani ne, zai maka addu'a cikin sallar sani ko bayan ya gama sallah, ko kuma lokacin da ya gama azumi zai yi buɗe baki, ko kuma ainihin zai maka addu'a ne da sunayen Allah masu tsarki da sifofinsa yadda ya ga dama ya so, haka zai maka addu'a. Amma in ka gayyace shi ka ce zo mu yi sauka don a yi addu'a, kuma ya zo wala Allah ma akwai wani kaso na kuɗi da ka yanka masa, har wataƙila ma da a ce kuɗin da ka yanka masa bai gamsi shi ba, ba zai zo ba, to kaga a wannan lokacin karatun da zai ya fita daga sunan ibada ya koma tijara. Domin wannan shi ne aka sani a wasu ƙasashe, har ma wasu suna tunkahun cewa su fa karatunsu tsada ne da shi, idan za a kira su su yi karatu sai an yanka musu kuɗi mai tsoka, talak jigari-jigari bai isa ya kirawo su ba. Don haka idan aka yi mutuwa aka ce a zo a yi wa mamaci karatun Ƙur'ani, to sai ka ga cewa ana ainihin gasa wajen ɗauko hayar makarancin. Akwai makarantan da sai masu kuɗi in ajin tubarkalla ne za su iya ɗauko shi, akwai waɗanda na tsaka-tsakiya za su iya ɗaukan shi, akwai kuma wanda shi kuma ba mai iya ɗaukan shi, akwai kuma wanda sai jigari-jigari ne suke ɗauko su. To saboda haka idan wanda yake bai kai matsayin ya ɗauko babban makarancin ba, idan ya ɗauko shi, an taɓa ɗauko wani makaranci a Masar, wani babban mai matsayi ya mutu, sai aka ce to za a ɗauko masa babban makaranci wanda ya shahara, aka zo da shi gurin karatu, aka tsadance da shi duk rubu'i ga abin da za a bashi, sai ya ji kuɗin sun masa kaɗan. Aka yi da shi ya ce ba zai yi karatun nan da wannan kuɗi ba. To shi ne sai da aka matsa masa ya ce to a ba kuna jin Allah ya ce wala tashtaru bi ayati samanan qalila ba, ba Allah ya ce kada ku sai ku yi cinikin ayoyina da ɗan kuɗi kaɗan ba, ya za ku bani ɗan kuɗi kaɗan kuma in yi muku karatu? Kaga jahilci ya kai jahilci, a ɗauki aya ta Ubangiji a ɗora ta ba mahallinta ba. A gurin Ubangiji duk duniyar da abin da ta ƙunsa samanun ne ƙali, in za a bashi duk duniyar da abin da ta ƙunsa a bisa muƙabilin alƙur'ani, to abin da aka bashi kaɗan ne. Duniya law kanatid duniya tusawi inda Allahi janaha ba'udha ma saqal kafira minha sharbata ma, Allah ya ce da duk duniya ta yi a gurin Allah tana da matsayin fiffike ɗaya na sauru, to da ba zai bai wa kafiri makwarwa ɗaya ta ruwa ba. A shi kaga a gurin Allah duniyar ba komai ba ce, don haka duk abin da za a baka a matsayin samanun kalilun ne idan aka kwatanta shi da ayoyin Ubangiji. Saboda haka ana karanta alkur'ani, za ka iya karanta alkur'ani ka yi tawassuli da shi, za ka iya sa wani ko wasu ka ce su yi maka addu'a, su kuma suna iya karanta Qur'ani, kuma suna iya maka ainihin addu'a ta wata hanyar daban, ba sharaɗi ba ne sai ka sharɗanta musu karatun alkur'ani. Wannan kuma shi kuma yana tambaya, yana cewa menene hukuncin wanda baya zuwa sallar juma'a, wanda baya zuwa sallar juma'a da gangan, to ya shiga sahun munafukai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa man taraka salata juma'at kutiba min al-munafiqin, wanda duk zai bar juma'a sau uku bai je ba min gairi uzri, ba tare da wani hanzari ba, to za a rubuta shi daga cikin munafikai. Duk wanda yake baya zuwa juma'a, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a yi dabi akan zuciyarsa, Allah zai rufe zuciyarsa, alheri ya daina shiga, imani ya daina shiga, tsoron Allah ya daina shiga. Saboda haka hadari ne mutum yana jin an kira sallar juma'a ya shantake ya ki zuwa har a sau uku. Idan ya jera haka sau uku, to za a sa shi cikin list din munafikai har sai ya tuba, ya gyara aikinsa, ya dawo yana halartar sallar. Natin suna cikin aljannatai, wana'imin suna cikin na ni'ima. Kishiyar abin Allah maɗaukakin sarki ya faɗa dangane da waɗancan masu ƙaryata ranar sakamako, masu ƙaryata Allah da manzanninsa, masu ƙaryata hujjojin da Allah ya saukar a littafinsa da sunnar annabinsa sallallahu alaihi wasallam. Allah maɗaukakin sarki ce faqihina bima atahum rabbuhum. Faqihina masu farin ciki ne, ko kuma masu jin daɗi ne da abinda Allah maɗaukakin sarki ya tanada a cikin aljannatai na kayan marmari. Wato ana cewa faqihar rajulu, wane ya yi farin ciki. Ana amfani da al-faqiha bi ma'ana as-surur, wato wane ya yi farin ciki, sai a ce fulanun faqihun, mai farin ciki ne, yana jin daɗi a zuciyarsa. To waɗannan masu jin daɗi ne a cikin zukatansu, hankalinsu a kwance yake, babu lazana, babu tunzura, babu fargaba, babu faduwar gaba. Faqihina ko kuma faqihun, masu amfani ne da jin daɗi da kayan marmari da Ubangiji maɗaukakin sarki ya tanada musu, kamar yadda ake cewa labinun ay zulaban, ko kuma tamirun zutamr, wanda yake da nono da yawa sai a ce da shi labinun, yana da dabbobi waɗanda yake tatsar nono mai yawa daga cikinsu, Larabawa sukan ce da shi labinun. Haka nan tamirun, wanda yake da itatuwa bishiyoyi waɗanda suke bashi dabino mai yawa, ana kiran shi tamirun. Kamar yadda Hutai'a yake cewa a gharartani wa za'amta annaka labinun fi saifi tamir, wato karu ɗeni, ka nuna mun kai mutum ne da Allah ya baka arzikin dabbobi masu nono, masu kindurmo, masu madara, ka ruɗe ni, ka nuna mun cewa kai mutum ne da Allah ya baka arzikin itatuwan dabino da 'ya'yan dabino, alhalin ƙarya kake mu, ka nuna zaka ciyar da ni, zaka shayar da ni, alhalin ba abinda zaka iya mu. Kaga sai yace labinun fi saifi tamirun, to shine malamai suka ce faqihun, shi ma wanda yake Allah maɗaukacin sarki ya bashi fawakihu kathira, 'ya'yan marmari masu yawa wanda zai ci ya mora a gidan aljanna. Wa waqahum rabbuhum azab aljahim, sannan ubangijinsu kuma ya tsare su azaba wacce take ta jahim, azaba ta wuta mai tsananin tsuda, mai tsananin zafi. Wato ko wannan na biyu kawai, gaba ta biyu kawai, wa waqahum rabbuhum azab aljahim ta ishe ka ni'ima. Bayan ka ji irin razanawar da Allah ya yi, inna azaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi', lalle azabar ubangijinka mai aukuwa ce, kuma babu abin da zai ije ta. Ka ji irin wannan magana mai shiga zuciya ta razana ta, ta firgita ta, sai kuma Allah ya ce da kai idan ka zama mai tsoronsa, zai tsare ka daga wannan azaba mai raɗaɗi. Ko iya nan aka tsaya, ya ishe ka babban ni'imar da za ta kwantar maka da hankali. To amma sai Allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa a cikin wannan ma kuma zai ƙara maka da ni'ima ta aljannatai, zai ƙara maka da ni'imomi daban-daban, zai ƙara maka da kayan marmari da za ka ci ka more a lahira. Allah ya ce kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malu, ku ci ku sha, kuna masu farin ciki, kuna masu jin daɗi, kuna masu kwanciyar hankali. Kalmar hani'an kamar a kwantar maka da hankali ne akan cewa wannan ni'imar ba mai yankewa bace, wannan ni'imar ba mai karewa bace, domin har idan akwai tunanin za ta kare, to wannan zai sa kafar gaba kullun cewa ran da ta kare ya za ka yi. To sai aka ce da kai hani'an, ku duba yadda Ubangiji ya jiro abubuwan ni'ima ta zuciya, ni'ima ta jiki, ni'ima ta zuciya, fakihina, kuna masu jin daɗi, masu kwanciyar hankali. Wannan akwai ni'ima ta zuciya, akwai kuma ni'ima ta jiki, ta hanyar ku ci, ta hanyar ku sha, sannan kuma da abinda Allah maɗaukakin sarki zai faɗa, na aurata masu tsoron Allah a ranar gobe kiyama mata na hurul ayn. Sannan sai a ce da su kudu ku ci, wato bayan ma an tanada musu wannan ni'ima, an kawo su gidan aljanna, sun gan su cikin wannan, sai kuma mu haɗa su da matan da suke hurin, masu fararen idanu da baƙaƙen ƴaƴan abin nan ƙwayar idanuwan, kuma in kuma masu manya-manyan idanu. Hurin jam'i ne na haura, haura ita ce matar da take shadidu sawadi ainiha, farin idan nashi kalli, haka nan wannan kwayar baka ita kuma bakin irin ne. To wannan Allah madaukakin sarki ya gaya maka irin sifar da Allah madaukakin sarki ya tanada ta matan aljanna da zai bamu waɗannan waɗanda suke masu kiyaye dokokinsa. Sannan kuma inun masu manya-manyan idanuwa ne, wato inun jam'i ne na aina, aina ita ce matar da take idanta manya. Sannan Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa wallazina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum bi'imanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum, waɗanda suka yi imani, sannan kuma zurriyarsu, ƴaƴansu da jikokinsu suka bi su cikin imani, alhaqna bihim dhurriyyatuhum, sai mu riskar da zurriyarsu ga tare da su, wama alatnahum min amalihim min shay'in, kuma ba za mu tauye musu ko ba mu tauye musu wani abu ba daga cikin aikinsu, kullum ri'in bima kasaba rahin, kowane mutum jingina ne da abin da aikin da ya tsorurta a nan duniya. To bayan Allah maɗaukakin sarki ya faɗi irin falala da karamci da baiwa da luɗufi da yayi wa halittarsa da ihsani da yake yi wa muminai a ranar gobe kiyama, sai kuma ya faɗi wata falalar ta musamman wacce ita ce za ta ƙara musu kamala ta ni'ima a cikin aljanna. Bayan sun samu shiga aljanna, Allah ya kai su gidaddajensu na aljanna, ya tanada musu waɗancan kayayyakin jin daɗi da guraren zama masu kyau waɗanda suka dace da masoya juna, to sai Allah maɗaukakin sarki ya kuma biyo su da wani karamcin na musamman. Bayan sun yi imani, sun yi aiki na gargaru, ayyuka manya-manya na da'a, sannan kuma zurriyarsu da ta zo bayansu, ‘ya’ya da jikoki da suka zo bayansu, waɗanda su ma sun yi imani amma kuma sun yi aikin da bai kai na iyayensu ba, za su shiga aljanna amma aljannar da bata kai ta iyayensu ba, yana daga cikin abin da zai cika wa iyayensu wato ni'ima a zuci, su ga ‘ya’yansu da jikokinsu tare da su. To don Allah ya nuna wa wato ya karrama waɗannan ta hanyar ya cika dai ni'ima tare da su, sai a yi wa waɗannan ‘ya’ya da jikoki promotion daga waccan aljanna da suke ta ƙasa, sai a ɗago su sai su zo aljanna ta sama, sai su haɗe da iyayensu. Ta ga kamalan ni'ima ta gama cika a nan. To wanda yana daga cikin abin da ya tabbata na fassarar wannan aya, Abdullahi ɗan Abbas, Allah ya ƙara masa yarda, kamar yadda yake cikin Mustadrak na Hakim da kuma tafsirin Ibn Jarir al-Tabari, yana cewa inna allaha la yarfa'u zurriyatal mu'mini fi darajatihi wa in kanu dunahu fil amal, Allah yana daukaka zurriyar mumini a cikin daraja koda kuwa basu kai shi ga aiki ba, li taqarrabihim aynu, dan ya gama jin dadi da ganin su. Sannan sai ya karanta wannan aya, wallazina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay. Haka na Ibnu Abbas ya ruwaito wancan hadisi, duk da kauli ne na Ibnu Abbas, sai dai hukuncinsa hukuncin rafi. Malaman hadisi suna cewa duk inda sahabi ya faɗi wani abu na gaibi wanda ba zai yiwu a riske shi ba sai ta hanyar wahayi, to kamar ya ce ne manzon Allah ya gaya masa, don bai yiwuwa ya faɗi abin da yake na gaibi ne, ya bada labarin ranar kiyama, ko ya bada labarin cikin kabari, ko ya bada labarin cikin aljanna ko wuta, ko wani abu da yake yayi kama da wannan, sai idan ya ji shi daga bakin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Saboda haka idan sahabi ya faɗi irin waɗannan abubuwan da suke da alaka da gaibi, to suna nuna cewa an ji shi ne ko ya ji shi ne daga manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Don haka wannan hadisin Hakim ya ruwaito shi a cikin Musnad ɗinsa. Akwai ruwayoyin da aka yi waɗanda suke jingina hadisin kai tsaye ta hanyar isnadi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, ruwaya Qais ibn Rabi, sai dai ruwaya Sufyan Thauri ya ruwaito shi ne da salsalarsa daga maganar Ibnu Abbas. Malaman hadisi suka ce maganarsa a nan tana da hukuncin magana ta Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama. Haka nan Ibnu Abbas dai ya ruwaito wajen fassara, an ruwaito da gare shi wajen fassarar wannan aya, yana cewa hum zurriyatul mu'min, Allah yana magana ne akan zurriyar mu'mini, yamutuna alal iman, da za su mutu akan imani, fa in kanat manazilu aba'ihim arfa'a min manazilihim ulhiqu bi aba'ihim, idan matsayin da suke da shi, matsayin iyayen, idan ya zamana matsayin iyayensu ya fi matsayinsu a aljanna, sai a riskar da su da iyayensu. Walam yunqasu min a'malihim allati amiluha shay'a, kuma ba za a rage komai daga cikin ayyukansu iyayen ba. Ba aikin iyayen ne za a rage su a yi musu demotion ba, su haɗe da ƴaƴan, a'a ƴaƴan ne za a ƙara musu matsayi su kai ainihin matsayin iyayen nasu. Akwai hadisin da aka ruwaito wanda bai inganta ba, hadisi ne bara gurbi, wanda yake cewa idza dakhala ar-rajulu al-jannata sa'ala an abawayhi wa zawjatihi wa waladihi. Hadisin ba ya da kyau zan faɗe shi, saboda koda za a je shi a wani guri ana karanta shi a wajen tafsirin wannan aya, wasu malaman tafsiri sun kawo shi amma ba shi da kyau. Ibn Kathir ma ya kawo shi amma ya yi shiru bai ce komai ba, shirinsa ba abin rutuwa da shi bane, cewa idan mutum ya mutu ya shiga aljanna zai ce ya Allah ina iyayena, ina matata, ina ƴaƴana, a ce ai basu kai matsayin da kai ka kai ba, kai aikin da su basu yi ba, sai Allah madaukakin sarki ya ce to a dauko ƴaƴan nashi da matarsa da iyayen nashi don a kawo su wannan matsayi. Wannan hadisi bai inganta ba, abinda ya inganta shine abinda muka ambata na ruwayar dan Abbas, Allah ya kara masa yarda. Wannan ita ce falalar Ubangiji madaukakin sarki da yake yi wa ƴaƴa saboda albarkar aikin iyayensu, ya ɗaukaka matsayinsu ya ƙara musu matsayi a cikin aljanna. Wannan wani nau'i ne na shafa'a, daga cikin nau'uka na shafa'a da za ta wakana ranar gobe kiyama. Akwai shafa'a ta a ƙara wa mutum matsayi a gidan aljanna, bayan ga irin matsayin da yake da shi, kuma Allah ya ɗaukaka matsayinsa zuwa ga matsayi na sama wanda aikinsa ba zai kai shi ga wannan matsayi ba. Wannan wani nau'i ne na shafa'a, kuma ba ta kasancewa sai ga wanda ya yi imani, sai ga wanda yake da tauhidi. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wattaba'athum zurriyatuhum biimanin, kaga idan ya kasance zurriyar ita ba ta yi imanin ba, ƴaƴan nashi da jikokin nashi ba su yi imanin ba, ba za su samu wannan matsayi ba. koda iyayensu annabawa ne ba za a ɗaukaka su zuwa ga matsayinsu ba, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya halakar da ɗan annabi Nuhu alaihi salam, duk da cewa mahaifinsa annabi ne, amma Allah maɗaukakin sarki ya halakar da shi tare da cikin waɗanda ya halakar wato na kafirai. Saboda haka babu batun cewa wani ya cece ka sai ka yi imani, sai kana da tauhidi, sannan kuma babu batun wani ya cece ka sai da umarnin Allah, sai da izinin Allah. Saboda haka sharuɗa ɗin nan guda biyu na ceto dole ne nan ma a ambace su, a kawo su, sai Allah ya ga dama, kuma sai ka kasance cikin waɗanda suka yi imani, Allah ya yarda da kai. To Allah maɗaukakin sarki kuma zai iya yin falala akan iyaye ta hanyar addu'ar ƴaƴansu, kamar yadda zai yi wa ƴaƴa falala ta hanyar aiki na ƙwarai da iyayensu suke yi, haka nan zai iya yi wa iyaye falala ta hanyar addu'a ta albarkar addu'ar ƴaƴansu, kamar yadda ya zo cikin hadisin Abu Hurairata radiyallahu ta'ala anhu. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna Allah la yarfa'u darajata lil 'abdi salih fil janna fa yaqulu ya rabbi anna li hadhihi fa yaqulu bi istighfari waladika lak. Wannan hadisi ne mai kyau, hadisi ne da Imam Ahmad ya ruwaito shi. Manzo Allah yana cewa Allah zai daukaka darajar bawa na ƙwarai a cikin aljanna, ya daukaka matsayinsa, sai bawa ya ce ya Ubangiji ta yaya na samu kuma wannan matsayi gagarumi haka, fa ya kulu sai Ubangiji ya ce istighfari waladika laka, saboda neman gafara istighfari da ɗanka yake yi maka a gidan duniya. Kusan ya inganta hadisin Abu Huraira wanda Muslim ya ruwaito, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Idan bawa ya mutu, idan mumini ya mutu, idan musulmi ya mutu, to aikinsa gaba ɗaya sai ya dakata, sai abubuwa guda uku, ko dai wata sadaka da ya yi wadda take gudana ake amfanuwa da ita, ya gina masallaci ana sallah, ya gina makaranta ana karatu, ya buga littattafai ana ta karantawa, to wannan Allah maɗaukakin sarki zai ci gaba da bashi ladan wannan abu, matuƙar abin yana gudana tsakankanin al'umma. Sannan kuma ko yanzan yana ya bar ilimin da ake amfana da shi, ya karantar, ya tarbiyanci ɗalibai wanda suke karantarwa, ya yaɗa ilimi a cikin rubutu, ya yaɗa ilimi a kasussuka, ya yaɗa ilimi ainihin a abubuwa da dama, ta hanyoyi da dama waɗanda al'umma za su ainihin amfana da su, to wannan za a ci gaba da rubuta masa lada, matuƙar wannan ilimin yana nan yana gudana cikin al'umma tana amfani da shi. Sannan annabi ya ce awwaladin salihin yad'u lahu, ko kuma yaro na ƙwarai wanda zai ci gaba da yi masa addu'a bayan rasuwarsa, yana masa addu'a, Allah ya gafarta masa, Allah ya ɗaukaka matsayinsa, Allah ya masa kaza, Allah ya masa kaza, to zai yi ta samun wannan garabasar addu'ar duk da ya rasu. Ta wannan bangare al'amarin nashi ba zai tsaya ba. Wannan kuma baya cin karo da fadar Allah wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura, wato mutum, inda Allah yake cewa mutum baya cancantar sakamakon wani abu sai aikin da yayi, kuma aikin nan nashi da yayi shi zai gani, shi za a nuna masa ranar gobe kiyama, shi zai gani ranar gobe kiyama. Wannan aya ba ta cin karo da cewa zai amfana da addu'ar ɗansa. Na farko dai, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce waladur rajuli min kasbi, to ɗan mutum daga cikin aikinsa ne, tsururtarsa ce, shi ya yi auren, shi ya haife shi, shi ya tarbiyance shi, shi ya yi masa ilimi, ya ba shi ilimi, ya sa shi a makaranta har ya ilimi, har ya samu tarbiyyar da yake masa addu'a bayan rasuwarsa, kaga aikin sani. To sannan kuma ayar waccan ta cikin suratul Najm tana magana ne akan cewa mutum bai cancanci ya mallaki wani abu ba, ya ji cewa nashi ne sai aikin da ya yi. Wannan baya hana wani ya yi aiki ya danka masa ladan. Kamar a ce a cikin kudin nan da suke gurina naira 1,000 baka cancanci komai daga ciki ba sai naira 500. Wannan magana ba ta hana in ɗauki kuma wannan 500 ta kai in ƙara maka ya zama 1,000. Abinda dai nake gaya maka kai abinda ka cancanta, abinda yake mulkinka shine wannan 500 ɗin. Amma bai hana kuma daga cikin 500 da ta rage in ɗau 100, 200, 300 yadda na ga dama in baka. Ina da wannan dama. Saboda haka waccan lamun lil insan da Allah ya faɗa lamun tamlik ce. Yani la yamliku shay'an illa sa'ayhu. Bai mallaki wani abu da zai ce ya cancance shi aikin sa ne ba sai aikin da yayi. Amma addu'a da za a yi masa wannan shi mai addu'ar shi ya ga dama ya yi masa. Sadaka da za a yi masa wannan shi mai abin shi ya ga dama ya yi sadaka ya ce ladan ya je gare shi. Haka nan hajjin niyaba, hajji bin niyaba da annabi sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta. Ana iya yi wa mutum hajji ko bayan ya rasu ɗansa ya biya kuɗi a je a yi masa hajji ta hanyar wakilci, ladan zai kai gare shi don ya tabbata a sunna. Malamai suna cewa irin wannan ana tsaida abin ne cikin abin da nassi ya zo da shi. Abinda duk nassi bai zo da shi ba ka a faɗaɗa. Mutum ya tashi yayi ta saka oi yayi ta salloli ya ce ya Allah, bayan ya gama ya Allah sallolin nan na yi wa wani, wannan nassi bai zo da shi ba. Amma nassi ya zo da istighfari, ya zo da addu'a, ya zo da sadaka, ya zo da azumi. Man sama wa alaihi sawmun sama anhu waliyuhu. Hadisi ne sahihi a cikin Bukhari da Muslim. Wanda ya mutu da azumi a kansa, to cikin danginsa waliyinsa ya iya yin azumin wanda yake ma wajibi a kansa. To sannan Allah ya ce kullum ri'in bima da iyayensu. Wannan maqami ne na falala, ihsani ne na Ubangiji. To bayan ya faɗi wannan maqami na falala sai kuma ya faɗi maqami na adalci. Shi adalci abinda ka cancanta ka samu, babu ƙari babu ragi. Wannan shi ne ake kira al'adlu. Idan aka ce a yi wa mutum adalci shi ne a yi masa abin da ya cancanta. Idan ya cancanci ihsani a yi masa ihsani daidai cancantarsa. In ya cancanci ukuba, ya cancanci horo, a hora shi daidai cancantarsa. Wannan shi ne ake nufi adalci. To shi ne Allah ya ce kullu mri'in, duk wani mutum bima kasaba, da abin da ya tsorurta rahinun jingina ne, ana jingina shi ga aikinsa. Babu wani wanda zai ɗauka ya ɗaga su matsayi babba ya haɗa su da iyayensu. Wannan maƙami ne na falala, ihsani ne na Ubangiji. To bayan ya faɗi wannan maƙami na falala sai kuma ya faɗi maƙami na adalci. Shi adalci abin da ka cancanta ka samu, babu ƙari babu ragi. Wannan shi ne ake kira al'adlu. Idan aka ce a yi wa mutum adalci shi ne a yi masa abin da ya cancanta. Idan ya cancanci ihsani a yi masa ihsani daidai cancantarsa. In ya cancanci ukuba, ya cancanci horo, a hora shi daidai cancantarsa. Wannan shi ne ake nufi adalci. To shi ne Allah ya ce kullu mri'in, duk wani mutum bima kasaba, da abin da ya tsorurta rahinun jingina ne, ana jingina shi ga aikinsa. Babu wani wanda zai ɗauke ma wani laifin wani. Allah maɗaukakin sarki baya kama wani da zunubin wani. Da ‘ya’ya da iyayensu a nan duk ɗaya suke. Wannan a nan Allah maɗaukakin sarki ya yi ihlakin magana, ya faɗe ta a haka. Amma a wani guri Allah maɗaukakin sarki ya yi togaciya. Kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin. Anan sai Allah maɗaukakin sarki ya togaci waɗanda suke ‘yan aljanna. Su waɗanda suke ‘yan aljanna Allah zai musu mu'amala ne da falalarsa, ba da adluhu ba. Yu'amilu ahlan nari bi adlihi wa yu'amilu ahlal jannati bi fadlihi. Allah yana yi wa ‘yan wuta mu'amala da adalcinsa. Shigarsu wuta da azabar da za su samu da narko a cikin wuta yayi daidai da aikin da suka yi, adalci aka yi musu. Yan aljanna kuma su samu kansu tsundum cikin wannan ni'ima, suna fantamawa kar su ɗauka aikin su ne ya kai su. Falala ce ta Ubangiji idan zai yi musu mu'amala su ma da adalcinsa, to ba za su kai labari ba. Ba wanda zai kai labari idan har Allah ya yi masa mu'amala bi adlihi sai ya tsitse shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nuqisha al-hisabu uzziba, a wata ruwaya man nuqisha al-hisabu halaka. Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ji manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana addu'a Allah ya sanya masa hisabi mai sauki, ya sanya masa hisabi a ranar gobe kiyama mai sauki. Ce ya Rasulullah, ba Allah ce fa amma man utiya kitabu wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira? Ba Allah ya ce wanda aka bashi littafinsa a hannunsa na dama ba wannan hisabi mai sauki za a yi masa? Wato tana nuna cewa ya Rasulullah, ai in an ce za a raba littafi a hannun dama, kai ne farkon wanda za a bawa. To in kuma kai ne farkon wanda za ka karbi littafin ka a hannun dama, ai Allah ya ce fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, ashe to ba ka sai ka roƙa ba. Manzo Allah ya ce da ita za inna ma zalikal ard ya Aisha man nuqisha al hisab uzib, wannan magana da kika ji Allah ya faɗa yana maganar ardi ne, a bujuro da aikinka a dunkule, a mulmule, a cure ba tare da an yi billa billa da su ba. Da zarar aikin ɗan adam aka kawo shi gaba ga Ubangiji aka ce kuma abe shi ɗaya ɗaya bayan ɗaya, to babu wanda zai kai labari. Ko akwai shi? Babu shi. Amma a zo da shi a dunkule, a mulmule, a cure ba tare da an buɗa shi ba, an baza shi, to wannan shi ne hisabi ya sira. A duba shi a dunkule a ce wannan wuce, to shi ne wanda aka yi masa hisabi, hisabi ya sira. Zala ce man nuqisha al-hisabu, wanda aka yi masa hisabi keke da keke, uzziba, wannan sai ya gamu da azaba, ba zai sha ba. Allah ya tsare mu. To Allah madaukakin sarki yake cewa kullu mri'in bima kasaba rahin, kowace rai, kowane mutum da abinda ya tsururta jingina. A waccan aya Allah ya ce illa ashabal yamin, sai dai mutanen da suke yan aljanna ma'abota dama, waɗannan su ba za a yi musu wannan duban ba, a jingina su ga ayyukansu. Ya tabbata hadisin Abu Hurairah, hadisin Anas dan Malik wanda Muslim ya ruwaito, manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa saddidu wa qarib, saddidu wa qaribu wa'lamu annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi'amali. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmati. Zalla yace saddidu, ku nemi daidai, ku yi daidai cikin abubuwan ayyukan ku, maganar ku, duk fadi tashin ku, ku nemi, ku yi kokarin ku yi daidai, ko ku kusanci yin daidai din a komai. Idan ba za ku iya riskar daidai din 100% ba, to ku kusanci wannan. Kuma ku sani babu wani ɗaya daga cikinku wanda aikinsa zai kubutar da shi ranar gobe kiyama. Sahabbai suka dubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin gimagiman aikinsa, suka ce ya Rasulullahi har kai? Yace hanni illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl, sai dai idan Allah ya lullube ni da rahmarsa, ya lullube ni da falalarsa. Saboda haka wannan magana da Ubangiji yake cewa kullu mri'in bima kasaba rahin, magana ce da take nuna maqamul adl, maqamul adl. Maganar farko kuma tana nuna maqami na falala, wannan maqami na adalci, wancan maqami na falala.
وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم
sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da zana mana ni'ima da ƴan aljanna za su samu kansu a ciki suna wato walawa suna fantamawa a cikin gidan aljanna Allah madaukakin sarki ya ce wa amdadnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun sannan kuma muka yalwata musu muka yi musu ƙari lokaci bayan lokaci da kayan marmari walahmin da wani nama mimma yashtahuna irin wanda suke marmari yatanaza'una fiha ka'san suna ainihin bayayyeniya ta ainihin gidauniya ko kofi na giya wanda yake cike da giya la laghum fiha babu yasasshiyar magana a ciki wala ta'sim babu abinda zai jawo zunubi ko laifi Allah madaukakin sarki yana gaya mana kayan ciyaci da za su samu bayan a can baya ce mana fakihina masu morewa ne da holewa da jin daɗi da farin ciki a aljanna to yana gaya mana irin kayan marmari da Allah madaukakin sarki zai tanadar musu yace wa amdadnahum muka yalwata musu muka ƙara musu ai zidnahum waqtan ba'da waqt muddatan ba'da mudda da sun cinye wannan sai ku aka musu wani da sun cinye sai aka musu wani shine ma'anar wa amdadnahum din a kawo maka bayan lokaci ba sai ka nema ba wa amdadnahum bi fakihatin da kayan marmari Allah bai faɗi wani kayan marmari ba a wani gun Allah ya ce walahum fiha min kulli thamarat ƴan aljanna za su samu dukkan wani kayan marmari a gidan aljanna a cikin bakara kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hal ladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha duk sanda aka kawo musu daga sun cinya ainihin lemun zaki abin nan ayaba sai su ga an ka lemun zaki daga an gama da lemun zaki sai su ga mangoro daga an gama sai su ga abarba kullama ruziqu minha min thamaratir rizq qalu hadha alladhi ruziqna min qabl ai irin wannan ma a duniya muna ganin shi an yi ta bamu shi a duniya wa utu bihi mutashabiha an zo musu da shi yana kama da wancan na duniya a ido suke kama amma ba a dandano ba a ido suke kama amma ba a dadi ba saboda haka dukkan wani abin da yake na morewa na dadi akwai shi da yake nan duniya to akwai shi a lahira akwai irin shi a lahira to amma dandanan su ba daya yake ba dadin su ba daya kanshin su ba daya ba komai na can na musamman ne tanadi ne na musamman ba irin wanda wannan gida mai dagwali mai kazanta da kafiri ma watakila ya fi ka more waɗannan kayan marmari ɗin ba yana zaune ƙarƙashin bishiyar mangoro da abarba da ayaba tana faɗo masa da inabi yana tafa yana ci kai sai ka je ka saya ka sha wahala ka samu kuɗin da zaka saya sannan ka ci watakila kai sati biyu sati uku wata ɗaya baka ci kayan marmari ba ko sau ɗaya a nan sai shi ya fi ka ci amma a can hakan Allah zai dinga sa ana kawo muku shi lokaci bayan lokaci wa amdadnahum bi fakihatin Allah ya gaya mana zai ainihin yalwace su da kayan marmari wanda yake daban-daban sannan walahmin da wani nama a wani gurin Allah yana cewa wa fakihatin mimma yatakhayyaru wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Allah ya faɗi irin nau'in naman da za a ba su, naman tsuntsaye, irin wanda suke sha'awa, irin wanda suke marmari. Sannan kuma ya tanaza'una fiha kasan, duffa an yi da'ira, an zauna akan karaga, akan kujeru, akan gadaje, an kishingida, kowa na kallon kowa, an kawo kayan marmari, an zuba gashi nan iri-iri, da an gama da wannan a kawani. Sannan kuma kowa a hannunsa ga ainihin abin nan kofi, ga finjali wanda yake cike da giya, da haka yana cewa kullama sami'ta fil qur'ani ka'san fa'lam annahu khamr. Duk a qur'ani inda kaji an ce ka'as, to ka sani ana nufin abin nan giya, giya ta aljanna. Allah maɗaukakin sarki zai ainihin wadatar da su kuma da ainihin giya. Alka'asu a lugatul arab ba a itlaqin ka'as sai idan yana cike, yana cike da abin sha, sannan ake ce masa ka'as, yana cike da giya ta aljanna. La laghwun fiha, babu yasasshiyar magana a ciki, babu maganar banza irin yadda ake yi, irin yadda waɗanda suke shan giya a duniya suke. Giyar aljanna babu wannan, babu sumbatu, babu maganganun banza, hankalinsu yana nan ba zai gushe ba. La laghwun fiha wala ta'dhib, haka nan wala ta'dhib, babu abinda za su yi su fada laifi a giyar duniya. Mutum idan ya sha giya zai iya kisa, in ya sha giya zai iya zina, in ya sha giya zai iya kazafi, babu laifin da mutum ba zai iya yi ba in ya sha giya. Sannan za ta hana shi zikirin Allah, za ta hana shi ambaton Allah. Amma giyar aljanna duk babu wannan, babu yasasshiyar magana, sannan kuma babu batun a rubuta maka zunubi don ka yi, domin giya ce da Allah ya halatta maka ka sha. Yadda ka tsare dokokinsa, ka bi abin da yake so, ka bar abin da baya so, shi ma a ranar gobe kiyama sai ya sakan ka maka da abin da kake so, ya kawar maka da abin da baka so. Aljaza'u min jinsil amal, jaza'an wifaqa, da Allah ya faɗa. Kamar yanda a baya Allah ya gaya mana kafirai a duniya yadda suke faɗa da gaskiya, suke ije gaskiya, suke ainihin amfani da ƙarfinsu wajen su ga sun rushe gaskiya, a ranar gobe kiyama ake janyo su zuwa wuta da ƙarfi, ake nuna musu ƙarfi su ma'ana. Yawma yud'una ila nari jahannama da'a, da Allah ya faɗa a baya, sakamakon su ya zama min jinsil amal. To haka su ma waɗanda suka kiyaye dokokin Allah a nan duniya, in an je lahira za su ga sakamako irin yadda suka yi aiki a nan. A nan sun bar abin da suke so don Allah baya son shi, a nan sun yi abin da zuciyarsu ba ta so don Allah shi wannan yake so ya yi. To a ranar gobe kiyama sai Allah ya sakanka musu, ya kawar musu da abin da ba sa so, ya ba su abin da suke so. Ya tanaza'una fiha ka'san, suna bayayyeniyar ainihin gidauniya ko kofi cike da giya, wannan ya sha ya miƙo ma wannan, dan ba ni naka in sha, ni ma ga nawa sha. Wato dan dai kamalan ni'ima din da farin ciki ta cika, Allah sai yake suranta mana irin yanayin zaman da yadda suke musanyen kofi tsakanin su na giya, ana sha, ana raƙashewa, ana fantamawa. Wacce ita ce raƙashewa? To haka Allah maɗaukakin sarki ya sifanta giyar, giyar lahira, ba ta sa maye, la yusadda'una anha wa la yunzafu, ba ta sa ciwon kai, ba ta sa maye. Allah ya sifanta ta bayda'a ladzatan lisharibi, faraƙal take, kuma duk wanda ya sha zai ji daɗi, zai more. La fiha ghaulun wa la hum anha yunzafu, babu ainihin ta, ba ta tafiyar da hankali, la taqtalul uqul, sannan kuma ba ta sa maye. Sai Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da sifanta irin dai yanayin da ‘yan aljanna za su samu kansu a ciki. Wa yatufu alaihim ghilman, ويطوف عليهم غلمان سنن كما غا وسو يارا ماسو هدما سنا كيكاو اكنسو كأنهم لؤلؤ مكنون كيكاتي سوى دنن يارن لؤلؤ ني وند يكي tsare cikin kwansansa wato babu wani datti babu wani kazanta da ta shafe shi. Allah madaukakin sarki yana gaya mana wannan dan ya nuna yadda ni'ima din ta cika ta kowane bangare. Aljanna babu wahala, don haka babu bukatar a ce kana bukatar wanda zai taimaka maka dan ya dauke maka wahala. Babu wahala aljanna. To amma duk da haka dan dai a suranta maka kamalan dadi da jin dadi wanda watakila anan ka rasa shi, amma kuma Allah ya baka imani, to sai ya ce maka a can zaka samu. Wannan masu kai kawo da kake gani a nan kada su dude ka, duk kyalekyalen banza ne, akwai na gangariyar suna can, gilmanun ne mukhalladuna, waɗanda Allah ya yi su ne don su yi maka hidima kai kadai, kuma suna kai kawo a kanka, ba sa bukatar ka biya su albashi, bare wata rana su yi maka zanga-zanga ko su yi maka yajin aiki. Baka tsoron za su ci amanarka, baka tsoron tuhuma dangane da su, gilmanun ne da Allah madaukakin sarki ya tanada domin su yi maka hidima, kuma suna kai kawo a kanka. Allah madaukakin sarki ya ce ka annahum lu'lu'un maknun, kai ka ce su wani lu'lu'u ne wanda yake an tsare, wato a bisa ɗabi'a da muka saba gani a nan rayuwa ta duniya, duk inda zaka je ka samu wani wanda yake kai kawo yana hidima, ɗauko wancan, ajiye wancan, bada wancan, mika wancan, goge wancan, to ka iya samun shi kafin ya gama wannan aikin duk yayi datti, ko haka ba? Duk yayi datti saboda hidima. In a ciki kicin yake mai ya bata shi, in abin nan tattasai waye tumatiri duk ya zama yana wani karni-karni, yana wani wani. To amma yan aljanna masu hidimar aljanna su ba haka suke ba, duk da wannan kai kawo da hidimar da suke, ka annahum lu'lu'un maknun, shi babu maganar datti, kana ganin su za su baka sha'awa, kana ganin su za su ɗauki hankalinka. Allah maɗaukacin sarki ya gaya mana cewa su waɗannan ‘yan aljanna, waɗannan masu hidima na gidan aljanna, za su dinga yawo da kofuna, za su dinga yawo ainihin da bututu na giya, suna zuba ma wannan, waya tsufu alaihim wildanun mukhallad bi akwabin wa abari wa ka'sin min ma'i. Allah ya gaya mana abinda za su dinga yawo su kai su kawo su zuba ma wannan su mika ma wannan, ‘yan aljanna suna kwance suna kishingide a kan ainihin gadaddajinsu. Sai Allah maɗaukakin sarki ya so kuma ya ɗan ciro mana wani ɓangare na hirar da suke yi, bayan ya sifanta mana majalisin da yadda yake, da gadajensa, da ni'imar cikinsa, da yadda yara ake kai kawo ana musu hidima suna ƙyalƙyali. To kuma sai Allah ya so ya ba mu kuma wani ɗan haske kaɗan daga cikin irin abin da yake gudana a tsakankaninsu na hira. Allah ya ce wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasa'alu, sai sashinsu ya fuskanci sashi, yana suna tambayar juna, suna tambayar juna dangane da ayyukansu da halayensu a duniya. Kamar yadda anan idan ‘yan giya suka sha giya ta yi musu karo, za ka ji a juna ana tauri sun batu, kowa yana feso nashi magana hauka ɗin. To su kuma in sun sha giya ta aljanna wacce bata taɓa hankalinsu, giya wacce za su sha ta cikin lumana da kwanciyar hankali, su ma sai su shiga hira a tsakankaninsu. Wannan hirar da kuke ganin ‘yan giya suna yi, waɗansu waɗanda suke ganin kamar waɗancan sun more, su bari akwai ta aljanna wacce take babu sumbatu a cikinta, babu maye, kuma za a samu wannan hira a tsakanin mashaya ɗin. Fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasa'alun, qalu sai su ce wa juna inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin inna kunna lalle mu mun kasance qablu gabanin mu zo mu samu kanmu a wannan yanayi na aljanna a cikin wannan ni'ima fi ahlina muna can cikin iyalanmu a duniya mushfiqina amma muna cike da tsoro to ka duba yadda suke suranta yanayin su a duniya suna a duniya fi ahlina galibi mutum in yana cikin iyalinsa yana cikin danginsa ai hankalinsa kwanci aiki to amma su wannan bai sa hankalinsu ya kwanta ba kuma haka duk mumini yake duk mumini sai ranar da ya ga kafarsa ta taka gidan aljanna sannan hankalinsa zai kwanta duk sanda zai kwana ya tashi in dai imanin yana cike da zuciyarsa to a cikin fargaba yake haka magabata suke a tsorace suke Imam al-Auza'i ana gaya mana in aka kawo masa ruwan alwala wani lokaci da daddare zai yi abin idan hankalinsa ya nutsu ya shiga cikin tunanin lahira har sai ai kiran sallar asuba bai sani ba yana tunanin wai shi ya Allah zai yi da shi me Allah zai ce masa anya kuwa zai kai labari babban malami ne haka bayan Allah suke a cikin iyalansu masu fargaba ne masu tsoro ne sai Allah ya cire musu wannan tsoron na gobe kiyama ya sakan ka musu da wata ni'ima ta har abada sabanin waɗanda suke ba duniyai ƴan duniya waɗanda suke ta moransu anan hankalinsu a kwance suna jin daɗi su kuma idan aka je can su ne za su shiga halin kaka na kai فأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا الدنيا تكن برن تكي يكي تكن جندا يكي كما رين الله كتابه أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنس العظيم wato Allah yana cewa waɗanda suke ɗan hagu a ranar gobar kiyama suna cikin wani zafi wata wuta mai tsananin zafi suna cikin ainihin wani ruwa mai tsananin kuna suna cikin wata inuwa wacce take ta hayakin jahannama wanda ba labarin ba mai sanyi ba inuwa ce ba mai sanyi ba wala karim ba kuma wacce ke ta karamci ba innahu saboda me wannan inna duk inda ta zo inna a gurin malamai suna ta littalilci innahum saboda su kanu qabla zalika mutrafi a gabanin haka san su masu kolewa ne yan jin dadi to sai Allah madaukakin sarki ya juyar da abin ranar gobe kiyama sai suka zama yan wayo wayo su kuma waɗanda suke masu wahala masu tsoro masu fargaba a wannan gurin sai suka zama a ranar gobe kiyama sun kasance masu jin daɗi masu ni'ima sai su zauna suna hira kowa yana faɗa irin yadda yake a duniya qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna Allahu alaina sai Allah yayi mana baiwa duba sai suka kirawo abinda Allah ya basu na ni'ima da aljanna cewa baiwa ce ba su yi kafafa da aikinsu ba ba su nuna aikinsu shi ya kai su ga wannan ba wani yana ga yayi aikin da ya ishe shi ma har zai ba mu wani yana ga shi aikin da yayi anan har ya masa yawa in an je lahira zai rarraba wa mabiyansa don haka ba wani mabiyin shi da zai shiga wuta matukar yana nan amma ga waɗannan bayan Allah yadda Allah yake gaya mana su suna ɗaukan kansu cewa abinda suka samu na ni'ima baiwa ce kawai daga Ubangiji famanna Allahu alaina wa waqana azabas samu Allah ya ainihin tsare mu daga azabar wuta mai tsananin zafi as-samum ana nufi annaru shadidul harara kamar yadda kalmar samum ana amfani da ita wajen sifanta iska mai tsananin zafi inna kunna min qablu nad'uhu suka ci gaba da cewa mu mun kasance gabanin haka, gabanin mu shigo aljanna, wato a duniya can. Nad'uhu, muna roƙon Allah, muna kaskantar da kai, sai Allah maɗaukakin sarki ya amsa addu'an mu, ya ba mu abin da muke roƙo. Innahu huwal barrur rahim, saboda shi mai kyautayi ne, saboda shi mai yawan rahama ne, rahamarsa ce ta ba mu wannan. Ibn Abi Hatim a cikin tafsirinsa ya ruwaito daga Masruq ibn al-Ajda, shi kuma daga Aisha, Allah ƙara mata yarda, ta karanta wannan aya: famanna Allahu alaina wa waqana azabas samum inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Sai ta ce: ya Ubangiji, Allahumma munna alaina wa qina azabas samum innaka antal barrur rahim. Sayyidatuna Aisha da ta karanta wannan aya sai ta yi addu'a: ya Ubangiji, munna alaina, mu ma ka yi mana wannan baiwa, ya Ubangiji, ka tsare mu daga azaba mai tsananin zafi, lalle kai Ubangiji kai ne mai yawan kyauta, kai ne kuma wanda kake mai yawan rahama. Aka tambayi a Amash, aka ce: a sallah tai haka? Ya ce: kwarai a sallah. Ya halatta a sallan nafila? Idan ka karanta ayar rahama, ka tsaya kai addu'a, ka roƙi Allah wannan rahama din. Idan ka karanta ayar azaba, ka roƙi Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye ka daga wannan azaba. Haka Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana halin waɗannan masu tsoron Allah da irin sakamakon da za su samu. Allah ya kawo wannan gaba ne don ya sauya yadda zuciya, bayan waɗancan rantsa-rantsa da aka fara buɗa surar da shi, wanda za ta razana duk wani mumini ya ji kuma ana cewa inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi, to zuciya za ta raunana. Akwai buƙatar kuma a lallashi zuciyar muminai, sai Allah maɗaukakin sarki ya yanko wannan gaba kuma don ya suranta mana ni'imar aljanna, hankali ya kwanta, sai kuma a koma batun gwagwarmaya tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallama da kafirai waɗanda suke faɗa da gaskiya, da yadda Allah maɗaukakin sarki yake ƙoƙarin ya bayyana abin da yake na gaskiya, ya rushe duk abin da yake shubha, waswasi, da duk wani abin da suke kafa hujja da shi. Allah maɗaukakin sarki ya rushe wannan. Bayan ya kwantar da zuciya ta muminai, za su fahimci abin da yake faɗa cikin kwanciyar hankali da nutsuwa. Wannan ita ce gaba ta uku da za ta zo a karatu na gaba insha Allah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi Muhammad Adam. Baiwa ce da ya kamata mu tsaya da aikin mu da